sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu saurare a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 20 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Rahoton Rabin Mala kan katsalandan din da Rasha ta yana ƙara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka ne yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Haka kuma za ku ji cewa a yau Asabar an ji ƙarin fashewa tare da ƙarin harbin bindiga a babban birnin Afghanistan.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alkawarin cewa babu wani sashe ko bangare a Najeriya da za a bari a baya wajen samar da ayyukan ci gaban ƙasa da raya ƙasa. Sannan za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Abdul Aziz Adili Ture yayi da Sheikh Kabiru Muhammad Haruna Gambe akan yadda za a shawo kan almajiranci a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Rahoton Rabin Mala kan katsalandan din da Rasha ta yi na ƙara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirrin Amurka ne yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaben shugaban Amurka a shekarar 2016. Ko da yake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton nan Mala da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar ranar Alhamis ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumomin Moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin demokuraɗiyyar Amurka na nan yana ci gaba da faɗaɗa, inda kusan za a iya cewa sun yi nasara. Sai dai a jiya Juma'a jami'an Rasha sun ci gaba da musanta zargin cewa sun yi yunkurin yin shishigi a zaben Amurka na 2016, inda suka yi biris da ɗaruruwan shafukan rahoton na Mala da suka nuna hujjar cewa Rasha ta sa hannu a zaben. A wani taron manema labarai da ya gudanar kakakin shugaba Vladimir Putin, Dmitry Peskov ya ce har yanzu ba su amince da wannan zargi ba. A jiya Juma'a ne shugaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka mai kula da fannin shari'a Jerry Nadler ya aika takardar neman a basu cikakken rahoton da kwamitin binciken na Mueller ya gudanar. Ya zama wajibi Majalisar Dokoki ta samu rahoton wanda ba a tace ba, haɗe da hujjojin da kwamitin bincike na Robert Mueller ya gano, inji Nadler. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimakawa wajen yaki da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a lokacin wani hari da aka kai kan asibiti da ke gabashin kasar. Wasu mayaka ɗauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo, ɗaya daga cikin yankunan da cutar Ebola ta fi ƙarin kamari. Suka kashe Richard Mozoko, ɗan asalin ƙasar Kamaru. Sannan sun raunata wani jami'in lafiya ɗan asalin ƙasar ta Congo tare da wani direba, a cewar wata sanarwa da ta daban da wakilin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar ta Congo ya fitar. Wannan hari na asibiti shi ne na baya-bayanan da aka kai kan wata cibiya da ke kula da masu fama da cutar Ebola a matsayin martani. 'Yan bindiga da ke nuna rashin yarda da ayyukan yaƙi da cutar ta Ebola ƙasashen duniya ke yi. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar an ji ƙarin fashewa tare da ƙarin harbin bindiga a babban birnin Afghanistan. Ya zuwa yanzu dai babu rahoton da ke nuna cewa an rasa rayuka kuma babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai harin. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya ce fashewar ta faru ne a kusa da ma'aikatar sadarwa da ke cibiyar birnin Kabul. wannan fashewa dai na zuwa ne kwana guda bayan tattaunawar da ake tsakanin kungiyar Taliban da jami'an gwamnatin Afghanistan ta lalace. Haka kuma fashewar ta biyo bayan sanarwar da kungiyar Taliban ta yi na kai har-haren da ta saba kaiwa duk shekara. Masu sa ido a fadan da ake a Syria sun ce mayakan kungiyar IS sun kashe sojoji akalla 35 a cikin kwanaki biyu. Kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta Burtaniya da ke sa ido a Syria ta fitar da rahoton da ke cewa cikin sojojin da aka kashe akwai manyan sojojin Syria guda hudu. A cewar kungiyar, wannan shine babban hari da kungiyar ISIS ta kai tun lokacin da rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagorantar ta fatattaki kungiyar a Syria a cikin watan jiya. Yayin da aka ayyana cewa an samu nasara kan kungiyar ISIS, har yanzu dai 'yan kungiyar suna ɓoye cikin hamada da duwatsu a Syria da wasu yankuna a Iraki. Daga ƙarshe yau Asabar, 'yan ƙasar Masar ke kare ƙuri'unsu kan wani gyara a tsarin mulki da zai bayo shugaban ƙasa Abdel Fattah el-Sisi damar ci gaba da mulki har sai shekarar 2030. Kare ƙuri'un dai na zuwa ne ƙasa da mako guda bayan da majalisun ƙasar suka amince da sauyin ƙara wa'adin shugaban ƙasa. Tun jiya Juma'a, 'yan ƙasar Masar da ke zaune a wajen ƙasar suka fara kada ƙuri'unsu. Idan an amince da wannan sauyi, wannan doka za ta kuma ƙara wa shugaban ƙasa ƙarfi da kuma kasancewar sojoji a yankunan da al'ummomin ƙasar suke. Wa'adin shugaban ƙasa zai koma shekaru 6 maimakon shekaru 4, kuma LCC zai samu damar sake tsayawa takara a karo na 3 a shekarar 2024. Magoya bayan wannan zaben jin ra'ayin na daukar ta a matsayin wani ci gaba na ƙasa, amma masu sukarta na ganin hanya ce kawai ta yin amfani da ƙarfi wajen karɓar mulkin ƙasar da yanzu haka bambance-bambancen siyasa ya kusa dasashewa baki daya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin cewa babu wani sashe ko ɓangare a Najeriya da za a bari a baya wajen samar da ayyukan ci gaba da raya ƙasa, inda aka ƙaddamar da aikin kare ambaliyar ruwa a ƙaramar hukumar Osun da ke jihar Ekiti. Ga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan ɗauke da rahoton.
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawarin cewa babu wani sashe ko bangaren Najeriya da za a bari a baya a wajen samar da ayyukan shugaban kasa da raya kasa. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari, wanda sanata Ajayi Brofes ya wakilta a wajen ayyukan kare ambaliyar ruwa a karamar hukumar Oye da ke jihar Ekiti, ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi wa dukkan sassan Najeriya da 'yan Najeriya ayyukan ci gaba da raya kasa.
Completed this project, there's no doubt that the living standard of the people in the communities within this environment will be enhanced.
Shugaba Muhammadu Buhari ya ce idan aka kammala wannan aikin zai inganta rayuwar jama'ar yankin Oye da kewaye. Shugaban kasa Buhari ya kara da cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da yin abubuwan raya kasa da ci gaba don inganta rayuwar jama'ar Najeriya da rage hadarin ambaliyar ruwa a fadin Najeriya. Da yake magana a madadin jama'ar Oye, basarake na Oye Omolosina Osi Ekiti Oba Olayuwa Okejiran ya gode wa gwamnatin tare da Najeriya a game da wannan aikin kare ambaliyar ruwa da raya kasa. Shiko, babban sakataren ma'aikatar tallafawa bala'o'i ta Najeriya, ya buƙaci jama'ar Oye da su kula da ayyukan kuma su tabbatar da aikin ya ɗore, kana kada su bari aikin da gwamnatin tarayya ta yi ya zama na banza. Jihar Ekiti dai tana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ake samun yawan ruwan sama a Najeriya, kuma wani lokaci akan sami ambaliyar ruwa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gaida Hassan Umar Tambuwal. A ziyarar da shugabannin jama'atul izalatul bid'a wai a matasunna suka kawo sashen Hausa na muryar Amurka, Abokin aiki na Abdulaziz Adali Turo ya tattauna da Sheikh Kabiru Muhammad Haruna Gombe akan yadda za a kawo shawo kan almajiranci a Najeriya da sauran kasashen Afrika.
To mana Sheikh Kabiru Gombe, wani kira da izalar talabi da kamata sunna ke yi akan matsalar almajiranci da kowa ya san da wanda ke faruwa a Najeriya yanzu haka. Niger ma zance Kamaru da Chad har ma Ghana.
To abin da ya shafi almajiranci shine tsari da za a yara su karatu alqur'ani mai girma. Tsarin da ake gudanarwa a Najeriya na dauki yaro a kai shi da sunan bara ya tagayyara, ba lura da abincin shi, ba lafiya, ba wannan tsarin kuskure ne. Almajiranci a ka'ida tsari ɗayan bisa uku ne za a yi. Abu na farko dai iyaye da suke kai yaran su karatu din su ainihin wato ko dai su aje yaran su karatu a garin su, domin babu garin da ba makarantar alqur'ani, ba garin da ba malaman qur'ani. Yaro ya je karatun qur'ani ya dawo gidansu ya ci abinci yana da wurin kwana ana lura da shi. Ko kuma idan uban ya dauke shi ya kai shi wani gari, to yayi tsarin da za a rike yaron a wancan garin ya zama yaron ba zai tagayyara ba, amma tsarin da zai samu abin da zai ci, abin da zai sha tufafi da inda zai kwana, da kuma yadda za a tallafa wa malamin da yake karantar da shi, domin shi ma malami yana da iyalai da ya zama wajibi ya dauki nauyin su. Kuma yanzu an killace shi a wuri ɗaya an ce karantar da yara bai da lokacin da zai je ya nemo wa kansa abinci a ga ya za a tallafa mishi. Hanya ta biyu shine mawadata su ma akwai bukatar su shigo, kamar yadda muka ga ana yi a kasashen duniya irin kasar Saudiya, irin Pakistan, irin Sudan da sauran wurare. Shine a samu masu arziki su fidda wakafi yadda za a kawo su gidajen haya ko su shaguna da dai sauran abubuwan da za a iya bada su a matsayin wakafi da za su rinka kawo arziki, suna kawo dukiya, yadda malamin da zai karantar da yara Qur'ani za a dauki nauyin sa irin wannan dukiya, almajiran da suke karatu a wajen shi a dauki nauyin su ya zama sun yi karatun Qur'anin cikin girma da ainihin mutunci. Hanya ta uku kuma shine gwamnati ita ma ta shigo, yaran nan dake almajiranci suna lalacewa, yan kasa ne, suna da haƙi akan ta, Allah zai tambaye su suma akan waɗannan yara. Ya zama na ita ma gwamnati ta shigo ta ga yadda za a taimaka musu, kamar take taimakawa makarantun boko da sauran makarantu irin waɗannan, ya zama suma yaran nan an taimake su, an dauki nauyin su su karatun alqur'ani mai girma, kuma a hada musu da ilimi na sana'a yadda za su iya rike kansu, su dogara da kansu, su rayu, su fuskanci abubuwa na rayuwa. To waɗannan matakai guda uku idan aka samu hada su, in Allah madaukin sarki ya yarda za a samu tsarin yayi kyau. Amma idan iyaye suka yi watsi da nauyin da Allah ya dora musu na ciyar da ƴaƴansu da ba su wurin zama da tubatarwa, suka dauke su kai su uwa duniya, suka zubar da su da sunan almajirantaka, Allah zai taimake su domin ba su yi abin da ya dace ba. Ko ina ƙara tabbatar muku da cewa in an bi tsari irin wanda ya dace din za a iya samun karatun da yaran ya kamata su samu. Yanzu a nan ƙasar Amurka da muka zo ga shugaba a jiya nan da daddare muna birnin New York. A birnin New York ɗin mun halarci wani masallaci da ake cewa Masjidu Siddiq. Wannan Masjidu Siddiq yana cikin Bronx a nan New York. Abinda yasa aka je wannan masallaci, mun je ne zamu gabatar da lecture, daren jiya sun sanya masa night Quran night. Wato majalisi ne na karatun Qur'ani a masallaci, inda yara maza da mata a nan Amurka a birnin New York suke koyan karatun alqur'ani mai girma. Abin ya ba mu sha'awa, yara kanana sun haddace alqur'ani mai girma. Akwai yaro a nan Amurka, akwai yaron da ya yi karatu da ruwayan Hafsu, akwai wanda ya yi karatu da ruwayan Warshu, akwai wanda ya yi karatu da ruwayan Kalun, akwai wanda ya yi da abin nan Khalid an Hamza. Duk ruwayoyin nan da ka sani na karatun alqur'ani mai girma, yara sun iya waɗannan ruwayoyi. Yara sun haddace Shatibiyya, ka ji yaro yana karanta maka baitutuka na Shatibiyya da ka. Alaraman da aka sa ya jamu baki, ya jawo shugaba baki. Daya daga cikin yara ne haihuwar Amerika nan, kyankyasa Amurka mahaddatan alqur'ani mai girma. A nan aka yi kwan, a nan aka kyankyashe kwan, a nan ƴaƴan kajin suka shiga kasuwa. Irin waɗannan yaran su alaramomi kyankyasar Amurka su aka kawo suka jama'a baki. Yaro na karatu qira'atan mutqanatan mujawwada, sannan ga karfin hadda na alqur'ani mai girma, yana kwararo aya yadda ka san sabuwar mota ta samu sabuwar kwalta, ko mashin Suzuki ya samu sabuwar kwalta. Haka yaro ke kwararo aya yana shawagi alqur'ani mai girma. To idan anan birnin Amurka, ƴaƴan kuma zaka samu wannan yana karanta medicine ne a jami'a, wannan yana karanta architect ne a abin da architect yake karantawa a college, wannan yana karanta engineering, wannan yana karanta kaza. Kuma wannan bai hana su yin haddan alqur'ani mai girma ba. Mu kanmu mun yi haddan alqur'ani mai girma tun muna karana, muna makarantar secondary muka haddace alqur'ani mai girma. Tun ina jiniya secondary nake wakiltar tsohuwar jihar Bauchi, wacce daga cikin da aka fitar da jihar Gombe zuwa musabakar karatun Qur'ani, tun daga ta local government har ta jiha, har ta ainihin Najeriya gaba daya. Zamu je class mu taso daga aji mu je mu yi prep, mun taso daga prep mu tafi masallaci mu bude Qur'ani mu yi hadda ga maluma waɗanda ke gaba da mu ana da haka duk aka haddace alƙur'ani ba ne kadai ba za ka samu irin wannan yaron suna nan birjak a wannan lokaci saboda ka ba dole ne sai an sungumi yaro an kai shi wata uwa duniya an jefar da shi ne zai hadda alƙur'ani mai girma ba ko ina yanzu akwai sabon tsari da aka zo da shi ma yaro yana samun abinci yana samun lura da malami ƙwararre a shekara guda ɗaya yaro yana iya hadda alƙur'ani mai girma wannan tsari a Najeriya ma an gwada shi ko a Kano akwai makarantar da suka gwada makarantar Dr. Abdullahi Saleh Pakistan ko Adama yanzu shugaba yana kokarin ya dauko wannan tsarin ya kawo akwai makarantar da za su dabbaka wannan tsari kuma gashi an gani an dabbaka a wurare da dama tsarin ya samu nasara
wannan tsarin za ka kashe a Niger Najeriya kamar
dan Allah ya da ya ma shiga Najeriya ko da abin da shiga Najeriya kamar ya shiga Niger da dan Allah ya dauke sarki
to madalla tattaunawar Abdulaziz Adili Ture kenan da Hirarsa da Sheikh Kabiru Muhammad Haruna Gombe. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:15 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka shugabanci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu sai kuma ansar tambayar Mustapha Yahaya mai son ɗan takaitaccen tarihin kogin Nilu. To bari mu fara da ansar tambayar Audu Garba Kano kan waɗanda suka jagoranci Najeriya da kuma tsawon wa'adojinsu. Idan Malam Garba Audu na saurare ga abin da ya sauƙaƙa.
Wataƙila za ka buƙaci shimfiɗa kafin takamaimiyar ansar saboda akwai nau'uka daban-daban na shugabancin Najeriya a lokuta daban-daban. Da farko dai Najeriya wacce ƙasar Ingila ta raina ta kasance ne ƙarƙashin shugaba mai muƙamin gwamna janar wanda shi kuma ke ƙarƙashin masarautar Ingila wacce da farko ke ƙarƙashin sarki George na biyar da na shida daga shekara ta 1914 zuwa 1954 lokacin da masarautar ta kasance ƙarƙashin sarauniya. Gwamna janar ɗin Najeriya na farko shine Sir Frederick Lugard daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 1914 zuwa ranar 8 ga watan Agustan shekara ta 1919. Bayan sa ko Lord Lugard an yi ta gwamna janar ɗin Najeriya Turawa har sau 8 kafin wani ɗan Najeriya mai suna Chief Nnamdi Chukwumeka Ezekwe ya zama gwamna janar ɗin Najeriya daga ranar 16 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 wato tsawon shekaru kusan uku wanda ya kai mu jamhuriya ta farko. A jamhuriya ta farko shugaban ƙasa ya maye gurbin sarauniyar Ingila a Najeriya bisa ga kundin tsarin mulki na shekara ta 1963. Shugaban Najeriya na farko wato a jamhuriya ta farko ɗin shine tsohon gwamna janar Nnamdi Azikiwe daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 zuwa ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 lokacin da soji suka kwace mulki aka shiga mulkin soji daga shekara ta 1966 din zuwa shekara ta 1979. A zango na farko na mulkin soji Manjo General Johnson Thomas Omunnekwe Egui-Ironsi ya zama shugaban kasa na farko na mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 zuwa 12 ga Yulin shekara ta 1966 din lokacin da aka kashe shi a juyin mulkin soji. Janar Yakubu Gawan ne ya gaji Ironsi inda ya zama shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 1 ga watan Agustan shekara ta 1966 zuwa ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 lokacin da aka masa juyin mulki. Janar Murtala Ramad Muhammad ne ya gaji Gawan ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 29 ga watan Yulin shekara ta 1975 zuwa ranar 13 ga watan Fabrairun shekara ta 1976 lokacin da aka kashe shi a wani yunkurin juyin mulkin soji wanda aka dakile daga baya. Wanda ya gaji Murtala shine Janar Olusegun Fajinmi Okikiolakan Aremu Obasanjo a matsayin shugaban mulkin soji daga ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1976 zuwa 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 lokacin da ya yi murabus don miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula wato jamhuriya ta biyu. Shugaban Najeriya a jamhuriya ta biyu shine Alhaji Shehu Aliyu Usman Shagari daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1979 zuwa ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 lokacin da aka hambarar da shi a wani juyin mulkin soji. Wannan shi ya kamu ga mulkin soji daga 1983 zuwa 1993. Manjo Janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 31 ga watan Disamban shekara ta 1983 zuwa ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 lokacin da aka hambarar da shi. Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 27 ga watan Agustan shekara ta 1985 zuwa ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 lokacin da yayi murabus ko kuma ya dan koma gefe kamar yadda ya so fadi aka shiga gajerar jamhuriya ta uku. An yi ittifakin cewa Hamshakin dan kasuwar nan Chief Moshood Kashimawo Olawale Abiola wanda aka fi sani da MKO Abiola shi ya ci koke gab da cin zaben ranar 12 ga watan Yulin shekara ta 1993 wanda aka soke aka nada Chief Anis Adegulle Oladende Shonekan a matsayin shugaban gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi daga ranar 26 ga watan Agustan shekara ta 1993 zuwa ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 lokacin da aka hambarar da shi aka koma mulkin soji. Janar Sani Abacha ya zama shugaban Najeriya na mulkin soji daga ranar 17 ga watan Nuwamban shekara ta 1993 zuwa ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 lokacin da ya mutu akan karagarin mulki. Wanda ya gaji Abacha shine Janar Abdulsalam Abubakar a matsayin shugaban ƙasa na mulkin soji daga ranar 8 ga watan Yunin shekara ta 1998 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1989 lokacin da ya murabus dan ya mika mulki ga zababbiyar gwamnatin farar hula aka shiga jamhuriya ta hudu. Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Janar Olusegun Obasanjo murabus ya zama shugaban ƙasa na mulkin farar hula daga ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 1999 zuwa ranar 29 ga watan Mayun shekara ta 2007 lokacin da Alhaji Umar Musa ƴar Adua ya zama shugaban ƙasa wanda ya kai ranar 5 ga watan Mayun shekara ta 2010 lokacin da ya mutu bisa gadan mulki. Mataimakin sa Dr. Gullock Ebele Jonathan ya gaje shi har zuwa Juma'a 29 ga watan Mayun shekara ta 2015 lokacin da ya mika mulki ga tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji Muhammadu Buhari wanda ya kada shi a zabe. Kamar yadda ka sani Alhaji Muhammadu Buhari ne shugaban Najeriya a yanzu. Ya kuma tsaya a zaben shekara ta 2019 din nan ya ci kuma za a rantsar da shi ranar 29 ga watan Mayu. Sai kuma ansar tambayar Mustafa Yahaya mai son dan takaitaccen tarihin kogin Nilu. Idan Malam Mustafa na saurare to ga kaɗan daga cikin bayanin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna wanda ya ce.
Da farko dai shi kogin Nilu shine aka fi sani da Nile River. Shi kuma Nile River a yaren Latin ana kiran shi da Nilus, a yaren Girka kuma ana kiran shi da Nelos, ma'ana wani kwari ne ko kwazazzabo da yake da ruwa mai ambaliyan gaske. Shi kogin Nilu kamar yadda muka sani shi ne kogin da ya fi kowane kogi girma a Afirka, daga shi sai kogin Niger a Afirka, kamar sukan ce Nile, Niger, Senegal, Congo, Orange, Limpopo, Zambezi su ne manya-manyan koguna guda bakwai da ke a yankin Afirka. So babban su shi ne kogin Nilu, shi wannan Nile River din da ake magana. Sannan shi kogin Nilu yana da tsawon akalla mil 4,184 mil 4,184 tsawon shi, wanda ya daidai da kilomita 6,650. So shi kuma kogin Nilu bisa asalin tarihi idan aka duba rubuce-rubucen Herodotus, wannan masanin tarihin kuma marubucin tarihi ya ce kogin Nilu din nan wani babban tafki ne, babban kogi wanda asalinsa ya taso daga manya-manyan tuddai guda biyu a fi ƙasar Misira. To daga baya sai aka samu manya-manyan masana suna kokarin yadda za su yi su gano asalin shi wannan kogin Nilu din inda ya faro, daga inda ya taso har ya shafi har ya zo kasar Misira, kuma ya shafi wasu kasashe daban-daban na yankin Afirka da kuma abin da ya shafi Misira, da kuma tasirin shi wannan kogin Nilu din a yankin abin da ya shafi kasar Misira, wato Egypt kenan. To wani Bajamuse, ma'ana mutumin kasar Jamus wanda ake kira Burkhard Waldecker a shekara ta 1937, shine mutum na farko wanda ya gano asalin inda tushen kogin Nilu yake, game da bayanai da shi Herodotus ya bayar a shekara ta 460 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salatu wassalam. To a shekara ta 1937 ya gano wannan tuddan guda biyu wanda asalin kogin Nilu daga nan ya faro.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Umar Adamu Katagun da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, inda ya ce salam VOA Hausa, haƙiƙa sanya hannu a kan dokar tabbatar da mafi ƙarancin albashi na ma'aikata naira 30,000 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wani abin ayaba ne bisa la'akari da yadda albashin yake a yanzu. Sai daga Mahmud Salihu ƙauren Namoda, inda ya ce a gaskiya kalaman da waɗansu 'yan majalisar dokoki na ƙasa na jam'iyyar APC ke furtawa akan matakin da jam'iyyar ta dauka na fitar da waɗansu da take so su jagoranci majalisin, sam babu da'a a ciki. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau, inda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, tabbas kalaman da Sarkin Kano ya yi akan cewa bala'in sam mulki da manyan ƙasar nan ke yi shine ke jefa ƙasar mu cikin rikice-rikicen ƙabilanci da na addini, akwai ƙamshin gaskiya. Don haka ya kamata manyan ƙasarmu su gyara halayensu ta yadda ƙasarmu za ta samu kyakkyawar makoma. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
To a takaice Zara'u, rahoton Rabin Mala kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi na ƙara gaskata abin da jami'an tattara bayanan sirri na yanzu da waɗanda suka shuɗe suka yi ta faɗa bayan zaɓen shugaban Amurka a shekarar 2016, ko da yake akwai wasu da ke cewa ya kamata rahoton na Mala da ma'aikatar shari'ar Amurka ta fitar ranar Alhamis ya zama gargaɗi kan cewa yunkurin da hukumar Moscow ke yi na kawo tsaiko a tsarin demokaraɗiyyar Amurka na ci gaba da faɗaɗa, inda kusan za a iya cewa sun yi nasara. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kashe wani likita da ke taimaka wajen yaƙi da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a lokacin wani hari da aka kai kan asibiti da ke gabashin ƙasar. Wasu mayaka ɗauke da manyan makamai ne suka farwa asibitin wanda ke Butembo, ɗaya daga cikin yankunan da cutar Ebola ta fi kamari, sai kashar Chado Muzoko ɗan asalin ƙasar Kamaru. Yau Asabar an ji ƙaran fashewa tare da ƙaran harbe-harben bindiga a babban birnin Afghanistan. Ya zuwa yanzu dai babu rahoton da ke cewa an rasa rayuka, kuma babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin kai harin. Mai magana da yawun ministan harkokin cikin gida Nasrat Rahimi ya ce fashewa ta faru ne a kusa da ma'aikatar sadarwa da ke cikin birnin Kabul. Masu sa ido a faɗin da ake asiri sun ce mayakan ƙungiyar IS sun kashe sojoji aƙalla 35 cikin kwanaki biyu. Ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta Birtaniya da ke sa ido a Siriya ta fitar da rahoton da ke cewa cikin sojojin da aka kashe akwai manyan sojojin Siriya guda hudu.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Boytek Zanga-Zanga. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
restez branchés sur le monde avec